محمد النبي وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أيام مشنجية وتومن سيا كرشان آية تأثيرين دتايا أتكم وانا سورة من الفلكة سورة يوسف يوكم بيوغ رمضان شكرا دمودر بيوغر شاسف الزام التاكي آية تأثيرين دبيو إن شاء الله. Tukatinnan sai wani ya rubuto tambaya ya kuma yi magiya cewa don Allah a an sa masa wai ya ji BBC London sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana aiwa ya mace kaciya ba, to wai shin wannan maganar gaskiya ne? Gaskiya ne. Akwai hadisi da ke cikin Imam al-Bukhari ya rubuto shi cikin Al-Adabul Mufrad wanda yake nuna halaccin yi wa mace kaciya kamar yadda ake wa namiji, sai dai tsarin da ake bi wajen namiji daban na mace daban, kamar yadda su masu idan suka sani. Amma shari'a dai bata haramta ba, abin yana nan a matsayin ja'izi. In an yi babu laifi, in ba a yi ba babu laifi. Hadisi na nan cikin Al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari, wanda kila wani lokaci na gaba ma karanto shi ku ji shi, kowa ya je da hadisin yake. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 22. Allah madaukake ce mai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa lamma ra'aytahu a'tayna hukman wa 'ilma wa kadhalika najzil muhsinin.
Wa lamma balagha ashuddahu, yayin da Annabi Yusuf alayhi salam ya kai matsayin girmansa, ataynahu hukman wa ilma, sai muka bashi hukunci muka bashi kuma ilimi, wato sai muka turo shi a matsayin annabi, muka saukar da wa'ayi a gare shi da kuma shari'a da zai aiki da ita. Wannan ya faru ne lamma balaga ashud. Malamai sun yi safani wajen menene ashud. Idan aka ce balagal insanu ashuddahu, wadansu sai shekara 21, waɗansu sai shekaru 33, waɗansu sai shekaru 40. A fayyace dai a cikin Alƙur'ani babu wani abin da ya bayyana cewa ga wani adadin shekaru wanda in mutum ya kai shi ne za a ce balagha ashuddahu. Abin da ake izina da shi, idan mutum ya kai ƙarfi ta fuskar gangan jiki kuma ya kai ƙarfi ta fuskar tunani, to za a ce balagha ashuddahu. Kuma wannan matsayin ne wanda in mutum ya kai, wato ake ba shi dukiyarsa. Ma'ana idan mutum ya mutu, mahaifinsa ya mutu, ya bar gado aka raba aka ba shi kuma ga yaro karami, to za a kula da dukiyarsa har ya zuwa lokacin da zai kai ashud. Da Allah ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda, har sai mutum ya kai ashudda, wato sai ya kai girmansa ta fuskar hankali da kuma jiki. To wannan girma ta fuskar hankali da jiki da ya zo a wannan aya wadda take magana akan marayu, shi Allah ya fassara a cikin suratul nisa da yake wa butalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anattum minhum rushdan fadfu ilayhim amwala, ma'ana ku jarrabi yara marayu ba za ku ba su dukiyoyin su ba hatta idza balagu nikaha, har sai sun balaga. Bayan sun balaga kuma sharadi na biyu, fa in anattum minhum rushdan, idan kun hararo cewa suna da natsuwa, suna da hankali, suna da basira, ba su da wawanci ko dolanci, fadfu ilayhim amwala, to a wannan lokaci sai a ba su dukiyarsu. To don haka a nan gurin walamma balagha ashuddahu, sai ka ce yayin da ya samu kamala ta fuskar gangan jiki da kuma ta hankali, ataynahu hukman wa ilma, sai muka ba shi ilimi muka ba shi kuma hukunci. Allah ya ce wa kadhalika najzil mursalin, kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wani bawa wanda yake da mutunci da yake da ayyuka. Na'am. Wa ma wa'ada kullun
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
matar ubangidansa wanda ya soyo shi a matsayin bawa a kasuwa ya kawo shi gida, yace da ita akrimi maswahu, shi kula da shi a sa'an yanfa ana mai yi wannan da bai amfane mu, aw nattakhidahu walada, ko ma mu rike shi a matsayin ɗa. Ita wannan matar da aka ɗora mata nauyin kulawa da annabi Yusuf alaihi salam, rawadatu an nafsi, wato sai ta bukace shi, sai ta yi sha'awarsa, ta nemi a aikata fasikanci da ita. Ta yaudare shi, ta ja shi cikin gida, wa ghallaqat al-abwa, ta kulle dukkan ƙofofi. Waɗansu malaman suka ce wato gida ne mai ƙofofi da yawa, kun sai da gidan sauro sai ki, yana wuce wannan sauro sai a rufe, yana wuce wannan sauro sai a rufe, har zuwa ta kai shi inda babu kowa sai shi, sai ita ce ubangiji da ya halicce su. Ghallaqat al-abwa, sai ku kulle ƙofofi gaba ɗaya. Sai ta ce da shi haytalat, ko hitalat, dukkan su dai ma'ana su ɗaya. Haytalat ma'ana ka kusanto, ma'ana ka matso, kamar tana mata kai cewa zai yi aikata fasikanci da ita. Annabi Allah Yusuf kana sai ya ce ma'azallah, ina neman tsarin ubangiji, ina neman tsarin ubangiji, in auka cikin abin da yake sako ne gare ni, innahu rabbi ahsana matwaya, innahu lallai shi rabbi ubangiji na ne ahsana matwaya, wanda ya kyautata makomata, ya kyautata mazaunina, innahu la yuflihu adh-dhalimun, yadda al'amari yake azzalimai ba za su rabauta ba. To wannan jumla ta cewa innahu rabbi ahsana matwaya ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Ma'anan farko innahu, ya zanto damiri na komawa zuwa ga Allah, tunda ya ce ma'azallahi, sai ya zanto innahu adh-dhamiru ya'udu ila Allah, lallai sai Allah ta'ala rabbi shine mahaliccina mai kuma jibuntan lamarina, ahsana matwaya ya kyautata mazaunina, shi ya kaddara mun kasancewa a wannan gida cikin walwala da jin daɗi, bayan abin da muka karo da shi na hasadar ƴan uwana. Ya iya ɗaukan ma'ana ta biyu, ya zanto innahu, yana magana da mijin wannan matar ubangidansa kenan, innahu lallai shi wannan bawan Allah rabbi ubangidana ne, shi ya sayo ni, shi ya kawo ni nan gurin, ni bawa nake a matsayinsa. Akrimi wa akrama matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ahsana matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ya kawo ni sai da ya gargaɗe shi, ya ce akrimi matwahu, ata an yanfa ana aw nattakhidahu walada. To mutumin da ya mu wannan karamcin, sai ya zanto kuma na saka masa da wannan, ai ban kyauta ba. To kaga ayar tana ɗaukan wancan ma'anar, tana ɗaukan wannan. To ga ka'ida ta malaman tafsiri, yayin da aya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya, to sufa biki, ko dai zanto ma'anonin nan guda biyu kishiyoyin juna ne, wannan na warware wannan. To a irin wannan hali, dole ne ka yi bincike ta fuskar ilimi, ka gane wata magana ta mai rinjaye, don ka maishe ta ita ce ma'anar aya, ka rushe ɗayan. Amma idan ma'anoni guda biyu suka zanto dukkan su ba sa faɗa da juna, wannan ma'anar mai kyau ce, wannan ma mai kyau ce, to kana ɗaukan ayar, kana ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu nan take, ta ɗauki wacce ma'anar, ta ɗauki wacce ma'anar. Yanzu nan ma'anonin guda biyu akwai shinkaro da juna tsakaninsu, ba shinkaro da juna tsakaninsu. Kamar malamai da suke fassara ihdinas siratal mustaqim, sai su ce menene siratal mustaqim, sai waɗansu su ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam, annabi muhammad shi ne siratal mustaqim, sai waɗansu su ce al-islam, sai waɗansu su ce al-qur'an, sai waɗansu ce Allahu ta'ala huwa siratul mustaqim. To waɗannan maronin kishiyoyin juna ne? Ba za su zama kishiyoyin juna ba. Duk da wanda ka fassara ayar ta yi, kuma fassara ayar da dukansu shi ne ya fi nuna kamala a cikin ma'anar ayar gaba ɗaya. Domin siratul mustaqim ba ya yi wata ga wanda yake musulunci, musulunci ba ya yi wata da Qur'ani, ba ka iya fahimtar Qur'ani sai da bayanin wanda aka turo da Qur'ani shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da aka gaba ɗaya su ne siratul mustaqim. To wannan shi ne ka'ida, yayin da duk aka samu ma'ana biyu, uku, hudu a aya, ana ɗaukan wannan aya ta ƙunshi dukkan ma'anonin, matuƙar ba su zama kishiyoyin juna ba, matuƙar ba sa warware juna. Da haka a nan gurin, innahu rabbi ahsana matwaya, ubangiji ya girmama matsayinsa, tunda ya kaddara masa zuwa wannan wuri, aka ba shi karamci, ga shi ba ɗan gari ba, ga shi bawa. Innahu rabbi ahsana matwaya, ya ɗauka ubangidansa da ya so shi, ya kyautata matsayinsa, don ya ce da matarsa akrimi matwahu a sa'an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yace kuma innahu la yuflihu adh-dhalimun, adh-dhalimai ba sa rabota a wajen Allah ta'ala. Allah ya sani.
Sai ta wala qad hammat bihi وهم بما لولا أرآه برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ولقد همت به حقيقه كان فاتي النبي يوسف عليه السلام بشهوى بها بها ايكه فسكنتي ديتا وهم بها النبي يوسف عليه السلام يا قولتيتا اتكن زوتيا لولا ان راى برهان ربه بعدين يا برهان ابنجيزنسا با معنى ابن دكو يا هنا ايكه wannan farna ganin burhanin ubangijinsa Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mun kaddara hakan ne domin mu kautar daga su wato dukkan wani abu mummuna wanda bai dace ba wanda ya iya zargin mutum akan sa dan mu kautar masa shi wal fahsha domin ko mu kautar da alfasha daga bangaren sai annabi yusuf innahu min ibadinal mukhlasin lalle sai annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayinmu al mukhlasin tatattu wadanda aka tace su aka tsarkake su ba za su aikata wani abu wanda bai dace ba dangane da abin da ya shafi ubangijinsu karkashin wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban da malamin tafsiri suke kawowa waɗansu ruwayoyin zuwa ga waɗansu sahabbai kamar zuwa ga Abdullahi ibn Abbas kamar zuwa ga Ali ibn Abi Talib waɗansu kuma zuwa waɗansu cikin tabi'ai kamar zuwa ga Hasan al-Basri kamar zuwa ga Sa'id ibn Jubayr Qatada kamar zuwa ga Mujahid da sauransu su Muhammad bin Sirin da sauran dai malamai cikin sahabbai ko tabi'ai ake kawo wata kisa da ake jinginawa zuwa gare su an gane ku daga cikin irin kissar sai su ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha ita ta kaunaci ya aikata alfaza da ita wa hamma biha shi ma ya so haka sai su fassara ta haka har kuma su kare zargi cewa ai har ya kai ga ya kwanta kusa da ita ko ya cire tufafinsa ko ya cire mata tufafi laula an ra'a burhana rabbihi ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba sai kuma su fassara burhanin ubangiji din nan cewa shine sai ga hoto ko mutumin babansa Yaqub yana cewa kai Yusuf kai Yusuf kar ka yi alfasha ko kuma su ce a'a sai ga mala'ika Jibril ya gani ko kuma su ce a'a wani hannu ya gani yana mata haka cewa kar ka yi aikata wannan abu kar ka yi aikata wannan abu dukkan waɗannan ruwayoyi da ake ruwaitowa da waɗansu makamantan wannan gaba ɗayansu ba su tabbata ba ta fuskar riwaya ba su tabbata ba ta fuskar diraya sun saba ma hakikanin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an cika su kaf a cikin littafin tafsiri za ka same su cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari za ka samu waɗansu cikin ibnu kathir za ka samu waɗansu cikin bagawi za ka samu waɗansu cikin littafin ad-durr al-mansur da tafsir al-ma'thur na imam as-suyuti amma sukan kawo su ne ta fuskar riwaya madogaro su in suka kawo wata magana suka ce haddathana wani qala haddathana fulan qala haddathana fulan an ibn abbas qala kaza su suna ganin sun warkar yanzu aiki ya rage naka ka bi diddigin mazajen nan da aka ambata cewa su ne suka ruwaito daga wani wani daga wani har annabi ya ce kaza ko abdullahi da abbas ya ce kaza ka karanta tarihin su ka gane shin suna cikin wadanda ake karban labarin su dan ka yadda ko ba ta cikin wanda ake karban labarin su dan ka watsar da gangan malamai sun kawo haka su riga sun san cewa akwai ka'idoji da aka je da aka ajiye da ilmul hadisi na ilmul jarh wa ta'dil akwai ka'ida na mustalahul hadis wanda su ne za su ba ka hasken tantance wannan riwaya ta inganta ko bata inganta ba an fahimta ku to da haka waɗannan ruwayoyi gaba ɗayan su ba su inganta ba ta fuskar riwaya kashi biyu ne imma waɗanda suke ruwayoyi ne na ƙarya tabbas na biyu kuma imma waɗanda sun inganta zuwa ga wanda aka jingina ba sahabi ko tabi'i sai dai kuma suna cikin Isra'iliyya kuma Isra'iliyya din irin wanda ba a taɓa hujjar su da ta ce fasara a nan gurin walaƙada hammat bihi ita wannan mata ta nufate shi a kan ya aikata alfasha da ita ta yi niyyar haka ta zartar da haka a cikin zuciya irin zartaswar da ba da baya wa hamma biha to shi kuma nan sai kasu kashi biyu ko dai zanto ma'anar hamma biha shi ya kaunace ta a zuci amma kaunarta ta zuci kauna ce wanda take da lizzami na takawa wanda ba a iya zartar da ita dan takawa ta da baibaye ta an fahimta ku dan da ka'ira ka iya san abu a zuci nuna na alfasha ne baka aikata shi ba yanzu to kuma ka samu lada a wajen Allah dan da shine ake jarraba bayi din yanzu mai azumi zai yi da azumi ga kishiwa ga yunwa kana cikin rana wajen karfe 3 ko karfe 4 kana tsananin jin kishiwa zuciyarka na so amma ka kyale yanzu san da zuciyarka take yi game da ruwa a yayin da ke cikin azumi sai ta zanto laifi da za a baka zulubi akai bara ta mulai san da zuciyarka take game da abinci da rana kana ta'awurci kana hade yawo amma baka ci ba saboda jin tsoron ubangiji wannan kaunar da kaiwa abinci ka so ka ci amma ta kawa ta hana ka ci sai ta sa a baka laifi wajen Allah lada ba za a baka to irin wannan hammun ne annabi Yusuf ita kuma hammunta daban irin wanda ta ɗauki mataki ta zarce dole sai a yi ka dai naji daban naka daban wannan hammun wa haza hammun la tukilakum baina hammiha wa hammi yusuf alayhi salam ina fatan kun fahimta zai tsara wayar maka da kai idan ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat indahu hasanatan kamilatan aikin barna sai niyyari a zuci daga baya sai ta kawa da jin tsoron Allah ya sa ka fata ga son zuci amma ta kawa ta murkushe shi annabi ce za a rubuta maka cikakken lada a wajen Allah ta'ala to irin wannan hammun ne Yusuf ke da shi yana tsoronta amma akwai ta kawar da ta fi karfin ya ansa bukatar ta ko ya ansa bukatar karan kansa shine wala kad hamma bihi ko hamma biha amma ita hammun dinta hammun ne wanda yake hammun taslim zuciya ta makance dole sai ta zartar wannan kuma za ka iya fahimta haka karkashin hadisin Abu Bakra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal musliman bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul sinna idan musulmi guda biyu suka hadu ta kubban su za su yaki juna wanda aka kace da wanda yake kisan suna cikin wuta sai sahabbai suka ce hadal qatil fa ma balul maqtul man yadda shi mai kisa ya shiga wuta amma shi wanda aka ce ko me laifin sa sai annabi ce li'annahu kana harisan ala qatl sahib saboda ya riga ya faɗaitu ya zartar sai ya kashe ɗan uwansa dama ce bai samu ba wannan zartaswar da ya sai ya kashe ɗan uwansa ya rasa dama duk da haka saboda munin nufinsa sai an ba su zugi zarubin kuma shi ne ya shiga wuta to wannan sai ya baka damar ka gane a ce shi kansa alhammu ko alqasdu alqalbi yana da maratib alhammu yana da martaba daban-daban ko akwai martaba ta farko wanda take takure mutum ya riga ya ɗauki mataki dole sai ya yi to ko bai yi wannan abin ba saboda ya kasa yi to akwai zunubi a kansa akwai martaba ta ƙasa wanda take ka so abin a zuci amma baka ce sai ka yi ba zuciyarka ba ta ansa bukatar ba dan ta kawa ta da daidaita wannan sai ka fasa to irin wannan a sakamakon fasawa kana da lada wancan ko ka ko daga baya baka samu damar yi ba akwai zunubi a kanka ina fatan kun fahimta to wannan fassarar farko kenan wa hamma biha wadansu malaman suka ce a wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kamar da kuka sani laula wato abin nan ne harkun jina'in ne li wujud ko laula an ra'a burhan rabbi wato ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba wa hamma biha da shi ma ya kaunace ta ganin burhani ya hana ya kaunace ta to wannan kenan a ma'anar wannan ta biyu yana nuna gaba ɗaya niyyar zucin ma babu ita amma menene ya hana wannan niyyar zucin ru'yatu burhanir rabbi wato ganin burhanin ubangijinsa kenan wannan ita ma ma'ana ce ta biyu mai kyau a larabci da haka waɗannan ma'anoni guda biyu su ne suke nuna wato dacewar ayar ba sauran ma'anonin ba da za a ce wa amma biha shi ma ya so ta har ya cire wandonsa ko ya kwanta kusa da ita ko ya yi kaza ya yi kaza duk sharhi wanda bai da ko cikin gaba garin mutane yau aka danganta wannan an ci mutuncinsa wallahi tana annabin Allah amma sai ka samu malaman tafsiri waɗanda suna ta faɗa ai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wanda wannan bai dace da mukamin annabawa ba dan mu tantance abu dukkan wanda yake da alaka da kissar ya farantar da annabi Yusuf cewa bai yi nufin ya aikata fasikanci da ita ba ita ce ta nufa ta ne dukkan wanda yake da alaka da kissar yanzu waye jarumawan kissar gaba daya annabi Yusuf alaihi salam ita matar kanta wanda take kiranta da suna Zulaikha duk da cewa wannan suna ne ba Qur'ani ko hadisi ba Isra'iliya ce amma mu ba ta shi aro Zulaikha to da kuma wa mijinta shi al-aziz ko da kuma wa matan cikin gari da kansu da kuma wa shahidun min ahliha da kuma wa ubangiji ta'ala da kuma wa iblis wadannan su ne suke da alaka da kissa annabi yusuf ita kanta zulaika da mijinta da wani mai shaida da bayanin su zai zo nan gaba wacce da shahidun min ahliha da sauran matan cikin gari da bayanin su zai zo nan gaba kuma da ubangiji ta'ala wanda shi ne ya kaddara faruwar abubuwa bisa ga hikimarsa sai kuma iblis wanda shi kuma aikinsa ya gama aiwatar da farnar to dukkan waɗannan sun shaida cewa farnar ba ta faru ba shaidarta ita da kanta za ta zo nan gaba ta ce walaqad rawatuhu an nafsihi hatta afa hakika na nufi ta aikata alfasha da ni na bukace shi hatta afa amma sai yi sai ya cije sai ya ki an sa bukata ta yanzu wannan shaida ta ce da kanta an fahimta ko to kaga mun samu shaida take to daga yana muka samu shaida wasu ne da shahidun min aliya in kana kamisu hukuntu min kubulin fa sadaqat wa huwa min kadhibin wa in kana kamisu hukuntu min dubirin fa sadaqat azwa fati to kaga wannan mai shaida ya ce in an gani gari yusuf ta yage ta gaba to gaskiya take shi yusuf shine ya nufa ce ta sai rigarsa ta yage ta baya fa to ita ce ba ta da gaskiya amma shi ne gaskiya ne da aka bincika ko bai aka gani sai a gari gaskiya ya yage ta baya ba ta yage ta gaba kaga wannan mai shaidar shi ma ya aka gani su an gane ku ubangiji ta'ala kuma ya riga ya nuna cewa shi mai kulawa ne da bayansa zai tsarkake bayansa dan ya ce laula an ra'a qur'an rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a Allah ya ce mun kautar masa da dukkan wani asu mummunan abu wal fahsha da dukkan wata alfahsha da ya kusance su za a kautar masa da wannan sannan yake innahu min ibadil mukhlasin ai shi yana cikin bayi waɗanda suke wankakku waɗanda ba su taɓa shiga cikin wannan dattin da ake jingina masa ba kafin mu karanta sauran shaidar da za ta fi kowace tasiri ita ce shaidar iblis kun san saboda mai tunda shi dai abokin adawar annabawa da zikin mummuri to in yi ba da shaida ba kai laifi ba shi kenan kuwa to iblis da kansa ya ba da shaida amma kuma mamaki kiskin baɗin da malamai suke wajen kawo shaidar iblis zai ba su mamaki suna kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala innahu min ibadina al-mukhlasin lallai shi annabi yusuf yana cikin bayinmu katattu warakakku waɗanda ba su cikin dattin to shi iblis a can wani wuri ya sha alwashi ya rantsuwa ce sai ya halakar da bani adam gaba ɗaya fa bi idda suka na uhu yannahu ajma'in sai ce me illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai ya halakar da bayinka gaba ɗaya in ba bayinka ba waɗanda suke keɓantattu wanda annabi yusuf kuma yana me yana cikin su shaida ce daga iblis cewa ba zai iya tasiri ga annabi yusuf ba kaga ya riga ya kubuta shine Fakhruddin Razi ke cewa ya ku masu kawo wannan riwaya ta ƙarya kuna jingina wa annabin Allah ku ce ya kusanci kaza yayi kaza yayi kaza in bayin Allah ne ku to ku karbi shaidar da Allah ya yi game da annabi yusuf dan ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha in kuma ku bayin shaidan ne kyan tawagarsa ne to ku karbi shaidar shaidan shi kansa ya ce annabi yusuf ya fi ƙarfinsa ya ce amma mai yiwa ku faɗa min abinda Khawarizmi ya faɗa ko iya cewa ku da ɗaliban shaidan ne amma sai ku kai wani mataki na ilimin da shaidan sai dai koya daga wajen ku to in kuka ce haka to sai mu gyale kamar yadda Khawarizmi yake cewa wa kuntum ru'an min jindi iblisa فارتقت بي الحال حتى صار ابليس من جندي ولو مات قبلي كنت احسن قبله وكنت احسن بعده طرائق كر الذي يحسنها بعدي فيك تاوي جدا طالبين شيطان اما سي يسمو ني متاكي ني علمي حتى سيد شيطان يزن تو طالبنسا يتي دا اتي شيطان زي متو ني كان رايو ا بايانسا دا نا كيكرو ايوكان فنن دي كيكا كيكروا يتي تو سيدي ان كنا wannan jami'a to sai ku a takaice dai ya bayan Allah mu gane cewa annabawan Allah wato sarkakku ne annabawan Allah masumai ne abinda da aka jingina wa annabi Yusuf alaihi salam wato bai tabbata ba gare shi saboda haka Allah ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kuma sauran kisa zai fayyace mana a kafi sai tun
وألقيا سيدها لدى الباب
tun da ya ce ma'azan lafi ta san kenan ba zai ansa bukatarsa ba sai ta nufashe shi kuma sai fito a guje da ta fito da ya tsawo a guje sai ta biyo shi lokacin da zai zo daidai kofar farko inda ta bi kofofin da ta rirrife sai kuma ga mijinta a wajen shi ne Allah ya ce wattabaka al-baba sai suka yi rigen zuwa inda kofa take annabi yusuf na so ya gudu ita kuma tana son dole sai ta kamo shi da ƙarfi wa qaddatta mithahu min duburin ta danki rigarta ta baya ta ja wa alfa ya sayyida hala dalbab sai kawai suka ci karo da mijinta na dalbab a daidai inda kofa take kofa ta bude da ko mijinta ya zo qalat nan take sai ta zo ta kubutar da kanta sai ta ce ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an ba abin da ya dace na sakamako da za a yi ga wanda ya nufaci iyalinka da mummunan nufi illa an yusdana sai dai kawai a kusa shi a kurkuku hau azabun alim ko kuma a masa azabun madadi wato ta faranta da kanta ai wanda ya nufaci iyalinka da alfasha ba abin da ya kamata a yi masa illa an yusdana kawai shi kawai ya kamata a yi kowa ya kusa hau azabun alim ko kuma a yi masa azabun madadi to kaga anan gurin ita da kanta ta fara shaida bai aikata alfasha ba dan ta ce man arada bi ahlika su'an ba ta zuba man fa'ala bi ahlika su'an sai aikata wai wannan ma wata shaida daga wajen ta kenan irada ce kawai wannan irada kuma ta zuci ai aikata ba so shi ne abin da ta faɗa kenan illa an yuzan kuma duk da haka har yanzu suna nuna akwai kauna ta tsirri da ta ce a kashe shi amma ta ce an yuzan a kulle shi kuma daga baza ta zuci lallaji a fito da shi kenan أو عذاب أليم هو عذاب عذاب مرد قلت لك نمفق
قال لي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبض فصدقت وهو من الكاذبين
ita yanzu ta gabatar da kara ne a kotun mijinta ta ce annabi yusuf ne ya nufashe ta yanzu kuma shi sai ya kare karsa kenan ko kaga sai annabi yusuf alaihi salam ya ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta nufashe ni da karan kanta ita ce yake awa ta cewa a haifi ta alfasha da ita to wannan ya yi dawa wannan ma ya zo ce kuma ba haka ba ne ba ga ka'ida dama albayyinatu ala man al-muddi wal yaminu ala man ankara ita yanzu ita ce mai kara ta ce ga abin da yi shi kuma ya kore ya ce bai yi ba yanzu dole ba abin da za a bukata sai shaida an gane ku da yace hiya rawadatni an nafsi ita ce ta nufashe ni ba ni ba yanzu nan gurin dole sai shaida ya zo kafin ya fayyace mana mai gaskiya wata hida shahidun min aliha sai da wani mai shaida ya zo min aliha daga cikin dangin ita matar daga cikin yan uwan ita matar to wannan ma malaman tafsiri wajen su ce wani tsoho ne ya zo da farin giyan wajen su ce a'a wai jariri ne aka kawo shi wannan magana cewa jariri ne akwai hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad wadansu ce kaza ubangiji ya ce wa shahida shahidun min ahliha yanzu ba lalle bane sai mun fayyace tsoho ne yaro ne mai shaida dai ya ba da shaida an gane ku kuma wannan hadisi na cikin musnad na Imam Ahmad duk da ban samu daman bin a ingancin sa ba diddigin sa da mu gane cewa ingantacce ne in ya inganta shi kenan a huta amma in nafsi bil husayn domin ba a kiran shaida sunan shaida sai ya kai shekarun da zai ansa sunan shi shaida ne jariri na shaida mun yadda a ce ya yi magana magana daban kuma shaida daban domin shaida wannan za'idun alal kalam ina fatan kun fahimta ala kulli hal wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida cikin dangin ta yi shaida yi shaida yadda ya kamata a yi in kana kamisuhu qudda min qubulin idan har ya kasance rigarsa ta yage ne min kubulin daga gaba to shikenan a irin wannan hali fa sadaqat ita ce take da gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi kuma yana cikin makariyata kenan da'awar ta da kai cewa ya nufashe ta da alfasha to ta zama gaskiya kenan da'awar da ya cewa ita ce tana yi ya zama ba haka bane ba matukar an riga ta yage ta gaba sai kuma shi
wa كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
وإن كان قميصه قد من دبر أما غير قصه كسل سيتا يجي دقا بايري فشيك ينن فكذبت أيضا من نهالي إتسي تزعو مكريتيا وهو من الصادقين
shi annabin Allah Yusuf ya kasance kenan cikin masu gaskiya. Yanzu wannan abin da bai shaida cikin yanzu abin da rige sai a duba riga a gani. Waye zai duba riga? Alkali. Waye alkali? Shi mijinta. Yanzu ya kamata ya duba tun da an ja riga an ya gata. Sai daga wani ko ta baya dan ya fayyace waye mai gaskiya waye mai karya. Sai mai
fara. Falamma ra'a qamisahu qatamin dubulin qala innahu min kaydikun inna kaydahu na'im.
Sai ku yi duba riga. Falamma ra'a qamisahu qatamin dubulin, yayin da ya ga rigar annabi Yusuf alaihi salam ta yage ne ta baya, kala sai ya ce innahu min kaydikun, lalle wannan al'amari yana daga cikin kaidinku, yana daga cikin bakircinku. Ke ce kika nufafe ki yanzu kuma kika yi maza kika riga kai kara dan a gane ki ce bi gaskiya. Inna kaidakun na azim, lalle kaidinku da kullakullanku kuma ta kullakullan ne mai girman gaskiya. Ga wannan wato wannan ke sake nan a tsorace su kenan ko. Innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Shi yasa wannan kika wai kaidin mata ma ya fi na shaitan. Domin shaitan Allah sai abin nan faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa, kaidin shaitan mai rauni ne. Da kaka kara ya kare ba. Amma kaidin mata ku da kace innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Kaga wannan da'if wannan azim. Shi ne nake cewa ma azzama al-ilahu kaidahunna illa li'annahunna hunna. Yace ubangiji bai girmama kaidinsa ba sai dan su su ne su suna da matsala. Shi yasa ya ce kaidinsu bai girma ne. To Allah ke mu da kaidinsu. Sai ya ce
Yusufu a'rid an hadha wastaghfirni li dhanbika innaka kunti minal khatiin.
Nan take sai ce Yusuf, wato shi miji kenan, ma'ana yana nufin ya Yusuf, domin gurin mu na da mafarat ne, ya hajji ya an yi harafin ya unidai ne, ya kai Yusuf a rufe an haza, kawar da kai daga wannan abin da ya faru, ma'ana kar ka sake ambata wa kowa, kai kake da gaskiya, kai kyale, to kaga nan gurin wannan shugaban yana da hankali, duk da cewa ba musulmi ba ne ba, amma yana da hankali, dan ci gaba da ya tabbatar za a fata sunan wa matarsa, in mutuncin matarsa ya lalace, ai shi ma nace ya tsaya kan. Da haka yanzu lallai Yusuf yake a rubuta al'aza, ka kawar da kai daga wannan magana, kar ka faɗa wa kowa, kar ka ce komai a cikin wannan magana, ma'ana baya son labarin ya yaɗu. Ita kuma sai ya juyo ya ce wasar siri ne zan biki, wato ki nemi gafaran zunubin da kika yi. To shi yasa waɗanda suke cewa yanzu a ce mata kafiri bayan gashi ya ce a yi istighfari, ce a yau mutanen jahiliya ma ba suna addu'o'i da komai ba, Allah ya ce suna sallah suna addu'a suna haji, amma kuma duk gasu nan ba san musulunci suke ba. Mai yiwuwa da suke fara kai da ya fayyace mana ba, Allah aka nemi ya ce kowa aka nemi ya ce, ya ce dai ta nemi a ya ce mata, wajen neman wa za a nema ya ce nan da za a gane musulmi ko wanda ba musulmi ba, wanda nan ɗan ko ba a fayyace mana ba. Ya ce wata siri ne zan biki, ki nemi gafarar zunubin ki, in nake kun ce minar kafi'in, ki kin kasance kina cikin masu kuskure da ganganci, wannan bai dace ba abin da kika yi. Wato ya ce wa annabi Yusuf kai da kai bakin ka, karka sake faɗa kowa wannan magana, ke kuma ke ma ki je ki kame kanki, karki sake cewa komai ki yi ki sigi fari ko a ya ce miki. To daga nan fa
wa qala fil madinati ra'atul aziz tu'awidu fasaha an nafsi wa sharafaha hubba inna lanawana fi dhalalin mubin.
Duk yadda mijinta ya so karin labari ya bi shi da yau, tun daga biyu yanzu matan gari ma sun ji labari. Ka san gwargwadon girman ka ko matsayinka, gwargwadon yadda in kai abin da bai dace ba labari zai yi. Idan mutum baya da wani matsayi sai ya tabar nasa, ya yi ta'addancin sa ba wanda ya sani, amma ko ya kana da wani matsayi cikin jama'a kai wani abu dinnan sai ya yi. Allura fa za ka ce sai a ce ka ce galba. Shi ne suke cewa wal aibu fil jahili al mazmuri mazmuru wa aibu bis sharfi al mashhuri mashhuru ulamatu al-zafar takfa min akaratiha wa mithluha fi siwad al-ayn mashhur. Yake ta wai aibi in ya tafi jahili wanda boyayye cikin jama'a to shi ma wannan aibun sai ya boyu da boyuwar mai shi ba ma asalin ya faru. Amma wa aibu bi sharfil mashhuri mashhuru, aibi in ya shafi mutum mai daraja mai mutunci mashhuri, shi ma aibin sai zama mashhuri da shaharar mai shi. Yace kula mutum zafar takfa min hasaratiha, ka duba ka ga farki bai ta ka kara ya kare ba saboda kankancinsa, saboda rashin tasirinsa. Amma wa misluha fi sawadil aini mashhuri, amma in kana so ka san tasirin farce sai ka cikin idanka kaga sai ya farka da yawa. To kaga duk yadda suka yi su boye wannan labari, labari ba zai boye ba. Dan da jaya ta cikin gari shine ce wa kana nasutun fil madinati, sai matan cikin gari suka fara yawo da wannan labari, sai suka rinka cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi, yanzu matar sarki, matar babban mutum a gari mai daraja mai kima, ita ce kuma za ta nemi bawan ta bayan aikata alfasha da ita. Turawidu fataha an nafsihi kad shaghafaha hubba, lalle soyayya ta lallube zuciyarta ne, soyayya ta lallube zuciyarta. Inna la maraha fi dalalin mubin, lalle mu muna ganin tana cikin kuskure mabayyani, tana cikin dalal fata mabayyani. In ba haka ba, in ta san abin da take yi, ya za a yi ita matar sarki ta nemi bawa? Ya za a yi matar sarki mai daraja mai kima ta zo ta nemi bawa wanda bai kai ta daraja ba, sai wuce aka yi a kasuwa, suna ganin aibinta, suna ganin bata kyauta ba. Ita ma kuma sai labari ya kai mata, da labari ya kai mata shi kenan za ka ɗauki matakin da ya dace a kansu. Daga nan fa, yayin da ta rinka jin abinda suke tattaunawa game da ita, almakaru a nan gurin giba din da suke yi da ita, yayin da ta ji labarin makrihinna tattaunawarsu game da ita, suna mata habaiki, suna faɗa mata ba daidai ba dangane da abinda ta yi, arsalat ilayhinna, shikenan sai ta aika musu goren gayyata, ta ce ai akwai liyafa ta musamman a fada, ana buƙatar matan gari kowacce ta zo, duk wanda ta isa matar wane da wane duk su zo wajen. Wa a'tadat lahunna muttaka'an, ta tanadar musu abinda ake kira muttaka. Muttaka shine mazubi ko wani kwando ko wani kwanon roba da za a ajiye a cika shi da kayan marmari kala-kala, irin dangin kayan marmarin da ke bukata a dauka dauka a yanka, kamar su mangoro ko kuma tuffa da sauransu. Duk ko ina aka yi girke ga shimfiɗu ga matasan kai kamar otal ya fa aka shirya a gari. A'tadat lahunna muttaka'an kenan. Wa a'tat kullu wahidatin minhunna sikkina, ta bai wa kowace wuka ta shan lemo, wuka ta yanka mangoro ko wuka ta yanka tuffa, za a sha apple tun da an zo liyafa ko kowace aka bata wuka, ga wuka ga apple a gaban ki, shine atar kullu wahidatin minhunna sikkina. Wa qala, bayan duk sun riga sun shirya, ana cikin walima, ana cikin liyafa, to annabi Yusuf ai bawa ne a wurin, tana da damar ta aike shi kamar yaron gida ne wajen, tana da damar ta aike shi. Sai ta saye ado, sai ta aiko shi kamar zai kawo wani abu ya ajiye cikin matan nan, ta ce ukhruj alayhinna, je ka wurin su. Shi bai san wannan da ake toyawa ba, su ma ba su san irin wannan da ake toyawa ba, ita sai kawai ta san me ta kulla a kanta. Ukhruj alayhinna, je ka wurin su, ga su can, je ka kai musu abu kaza ka ajiye musu. Falamma ra'aynahu, yayin da suka ga annabi Yusuf alayhi salam, akbarnahu, wato sai suka girmama shi a cikin zuciyarsa, a cikin zukatansu, ma'ana sai ga su ba ganin mutum irinsa ba, mutum ne da Ubangiji Ta'ala ya ba shi kyau, ya ba shi iya ado, ya ba shi annuri na haske. Akbarahu, nan da nan wato abu ya bunƙasa a cikin zukatansu na kaunar annabi Yusuf alaihi salam. Wa qatta'na aydiyahunna, ana ta mangoro ana ta yanke hannu ba sani, ana ta kallo kowace ta yi da galo tana kallo, ana yanke hannu rafa'na aydiyahunna wa qulna sai suka rinka cewa haka lillahi sarki ya tabbata ga ubangiji ma hadha bashara wannan ba dan adam bane ba in hadha illa malakun karim ai wannan ba kowa bane ba ce mala'ika mala'ikan ma wanda ya bunkasa ba sai wannan madarin mala'iku ba sai babban mala'ika suna ganin dai kyau na dan adam ba su taba ji ba ba su taba ganin kyau na dan adam irin wannan ba da haka suka ce haka lillahi sarki ya tabbata ga Allah da yake halitta abin da su ma hadha bashara in hadha illa malakun karim suka yi yanke hannunsu duk ba su fargaba sannan bayan wannan abu ya riga da ita ta tafi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma inda yake ita kuma sai ta fito to sai ta ce mi قالت sai take da su fa zalikun nan ladhi lumtunni fihi wannan shine wanda kuka zarge ni game da shi kuka sai imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi kadika rafa'a hubba shine kuka zarge ni game da shi ku yanzu ne ban yanke hannu na ba ko kun yanke na ku fa zalikun nan ladhi lumtunni fihi wa laqad rawatuhu an nafsi haqiqa na bukace ki da kanka ya zai ba sauran kuma koyi sirri dan ya zaba aibi bane dan ta fada haka su duka su me yasa suka yanke hannu ai inna kullu fi hadi to ai kike duk kuma yanzu ga magana wani boye boye wala tadrawatuhu an nafsihi fa sa'ab haqiqa na bukace shi ya bani daman aikata alfasha amma fa sa'ab sai ya kasance ya ki sai ya kasance ya fiji ya san ya kasance karfi tsakanin da sai kuma ta sha alwaki ta ce mi wala illam yaf'al ma amuruku sai wallahi in bai yadda ba ya aikata abin da nake umartar sa da shi la yusjamanna wallahi sai an kulle shi a kurkuku wala yakuna min as-sagirin kuma sai ya kasance cikin magaskanta yanzu wannan shela take ba a titi kaga ta hawo cikin wajen kaunar shi shela take a titi duk ma abin da zai faru ya faru yanzu duk wata abin da ta yi na baya ta manta da alƙalin da aka yi duk ta manta da ba su kai karar ta ya bukace ta amma tun da yanzu kowa ya sani kuma kowa ya shiga cikin san shi yanzu lokaci ne da zai takara ke saboda haka ba wani magana koyewa wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjalanna wa la yakuna min as-sagirin to daga nan sai annabi ya
faɗa wa sinu ahqu ila yamma yad'unani ila
قال يا النبي يوسف عليه السلام يا رب يا أبنجدنا السجن أحب إلي كركو شيني أبنك ونا أولينا مما يدعونني إليه سمد أبن دفكي كلانا جوا دريسنا الفاشا na san mace ma a ji a sana kurkuku ba ta gani na ba na ganin suna riga na huta in tsira da imani na in tsira da daga wata wa illa tasrif anni kai da kunna ya Allah in har baka kautar da kaidinsu ba da makircinsu gare ni ba in baka kautar da shi ga bari na ba asbu ilayhinna to mai yiwa zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilin a sakamakon haka in kasance cikin jahilai ma'ana cikin masu aikata sabo yanzu roƙon ubangiji yake yi yasa duk ta kawar ka dinsu tsoron Allahnka sai kuma ka kace zuwa ga Ubangiji amma in ba haka ba za ka yi labari ba karka ta yi kai ta kawane ba ko mai ai ina da imani ina da tsoron Allah annabi Allah ne yake cewa asjudu ahabbu ilayya gara ba a sa cikin kuku duk dan ya koyi musu asjudu ahabbu ilayya bima yad'unani ilayya kuma ya kara da dinjinawa wa illa tasrif anni kai da kunna ya Allah matakar baka kawo agaji ba فاستجاب له ربه سيء بنجدي أنت متأدو أنت فطرف عنه كيدهن ya kautar da kaidinsu daga gare shi, shi annabi Yusuf alaihi salam. Innahu lillahi Allah ta'ala huwa as-sami'u, shine mai ji da dukkan wadansu al'amura, al-alim shine masani da dukkan wadansu halaye. To daga nan fa ya tsohon labari a gari ya fata masarki rai tun da ma shi tun farko shi ya sa ya ana annabi Yusuf magana ya ce Yusuf a arzu an haka ba ya fi labari ya to amma zuwa labari ya riga ya yanzu yake da ƙarfin sa ya sai an murkushe labarin ya daina yaduwa sai suka zauna a majalisa suka yi shawara cewa yanzu dai dukkan dalilai sun riga sun bayyana annabi Yusuf shi ke da gaskiya to idan ko yana yawo duk lokacin da mutane ta dangi za ta tuno da wannan kisar su aibata gidan sarki su aibata masu sarki ta aibata gidan kowa ma a gari mafi kyau a ɓoye annabi Yusuf a kurkuku ba wai don ya yi laifi ba sai dan kawai ya kasance labarin ya mutu tsawon waɗansu shekaru in labarin ya wuce ya fito daga baya idan lafi sun mabadalahu sannan al'amari ya bayyana ga su mazauna garin min ba'di ma ra'aw al-ayati bayan sun ga ayoyi daban-daban da suke nuna gaskiyar Yusuf alamomi daban-daban da suke nuna gaskiyarsa da cewa matan ne ba su da gaskiya sai suka yanke shawara la yasjununnahu lalle ya kamata su tashi a kurkuku hatta hiyan har zuwa wani lokaci har a manta da wannan labari sannan daga baya a fito da shi wato kenan wannan shine manufarsu Ubangiji ya kaddara haka ya zanto an ta'addara annabi Yusuf ta biyo ta bayan wannan manufa ta su an fahimta ku la yazununnahu hatta yanki so sai Allah ya
wa la ana la abu inna qasara wa la anuma inni awani ahsiru khamwa wa qalan aqan inni awani ahminu fawqa
daga cikin darsan da za mu iya samu karkashin wannan wannan sura Ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa da yake so ya tsora musu nauyi su saba da wahala har kafin a turo su kira zuwa ga mutane dai in baka samu horo ba sannan kuma wahala ta zo ta same ka sai ka kasa jurewa shi yasa ba na tsammani yanzu misali hukuma za ta sanar cewa ana so a ɗauki 'yan sanda ko soja kawai mutane su zuwa kirga adadin su ga mutum kaza sun zo shikenan a ba su kaki a ba su bindiga su tafi yaki ba zai yiwu ba sai an ba su horo na musamman wajen horon nan za a ga wane ya dace wane bai dace ba wane ya dace wane bai dace ba ana zazzagewa a auna tsawo a auna nauyin mutum a auna lafiyar jiki da kazar-kazar har a samu tataccen soja wanda zai iya bayar da ransa wajen bayar da kariya to Ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa annabawa wajen ɗora musu waɗansu wahalhalu tun kafin turo su manzanni yanzu a nan gurin tun yana yaro ga shi an jefa shi rijiya daidai lokacin da yake bukatan gatan mahaifa ya rasa mahaifa aka raba shi tsakaninsu da su aka zo kuma aka mayar da shi bawa aka sayar da shi a kasuwa aka tsince shi game da ke tsantar wata haja a titi aka zo kuma aka zo ta hada shi da mace da irin yadda ta so ta sa shi cikin matsala Ubangiji ya kare shi da ya fita daga matsalar tsakaninsa da Ubangiji ta so ta sa shi matsalar sarki nan ma Allah ya kare shi duk da haka dai da karshe kuma gashi an zo an sa shi kurkuku to waɗannan wahalhalun su suke horar da ɗan adam sai ya zanto ƙwararre ta fuskar rayuwa lokacin da zai girma duk mutumin da bai wuce da irin wannan zangon ba a rayuwa sai ka ga ya sha wahala amma ko yaya ka ɗan sha wahala a cikin waɗannan zango matakin karatu kaza matakin karatu kaza rashin mahaifi rashin mahaifiya wani lokaci a tasa samun abinci sau uku a yini sai sau biyu wani lokacin sau ɗaya wani lokacin an samu rigar sallah wani lokacin ba samu ba kafin lokacin da za ka kai mutum a bukace ka bukaci mutane ka riga ka gogo ta fuskar rayuwa amma duk mutumin da ya taso ɗan gata ɗan hajiya sai da hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yi kaza hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yi kaza ɗan hajiya kenan to lokacin da zai kai shekaru 25-30 ya isa ya zama mutum amma har yanzu bai zama ba kwatsam lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar mahaifi ko ya ɗauki rayuwar mahaifi ya sai ya zama
sabo fil a cikin mujtama, a cikin society, bai san kowa ba, mutane ba su san shi ba, ko bai sai da ake gudanar da rayuwa ba. Ta ka shi kai ba gani ba sai ku rigima, saboda shi dan lele ne tunda ya taso. To ku rinka lura da irin wannan, don saboda dan adam ya tarbiyyanci kansa ko tarbiyyanta duk wanda ya dace ya tarbiyyanta. Kaga aka sa shi cikin kurkuku. Lokacin da ya shiga cikin kurkuku, Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayat. Sai ga waɗansu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da shi. Kala aduhuma, ɗaya daga cikinsu ya ce inni arani asiru khamra, lalle ni ina gani na a cikin mafarki, asiru khamra, gani ina tatsar wato inabi da ake yin giya da shi da sarki. Wa kala al-akhar, ɗaya daga cikinsu ya ce inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, ni ko yadda na ganni a mafarki na ganni ina ɗauke da khubzan wato gurasa ko biredi, fawqa ra'si na ɗauko farantin saka ina tafiya da shi. Sa'akul tsauri minhu, amma yana cikin tafiya da wannan gurasa ko da wannan waina, sai ya kasance tsuntsaye suna dara suna cin wani abu daga cikinsa. An gane ku? Suka ce da shi nabiyina bi ta'wili, sanar da mu fassaran wannan mafarkin da muka yi. Wancan yana so a fassara masa nasa, wannan ma yana so a fassara masa nasa. Inna naraka minal muhsinin, muna ganin kai kana cikin mutane na gari. Yanzu a nan gurin sun shiga da shi kurkuku, ba tare da sun san shi annabi ne, ba tare da sun san matsayinsa ba. Amma halayyarsu da ya nuna shi ya sa su gane lallai wannan yana da kima sama da ku. In da wanda zai adalci da ya zama mutumin da ya fi shi kirki, zai sai kai wanda ya fi ni kirki, kai lallai wancan ta fi ni kirki, lallai su wanda sun fi mu kirki. To wannan shi suka lura da shi, wannan ya nuna gashi a kurkuku, amma har yanzu ba wata alama ta karaya ta tare da shi, ba wata alama ta cewa ya lalace sai zanto mutum na gari a cikin kurkuku wanda sauran ma suna son su zo su yi koyi da shi. Suka ce da shi nabiyina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin, mu muna ganin kai kana cikin mutane na gari, da haka ba mu labarin wannan mafarki namu, fassara mana me ya kunsa. To shi kuma tunda yana da wani saƙo a cikin zuciyarsa, da yanzu shi kadai yake rike da shi, yana son ya yaɗa wannan saƙon, amma ga waɗansu mutane sun gabatar da buƙatarsu, kamata ya yi yari bacci wannan kafin ya ba su buƙatarsu ya isar musu da saƙon, a maimakon ya kawo fassarar mafarki kawai sai ya shiga wani labari daban. Me yake da su?
وَلَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ
Kwala sai ce da su, la ya fi kuma ta'amun turzakanihi, babu wani abinci da zai zo muku turzakanihi a arzuta ku da shi ku ganshi cikin mafarki, illa na ba'atu kuma bi ta'wili, face sai na fassara muku ko na ba ku labarin fassararsa. An gane ko? Kabla an yace kuma kafin ya zo musu. Yanzu a nan guri yana nuna musu, ba wai kai da kai mafarkin kana ɗauke da gurasa wajen zaye na ci, ko kai da kai mafarkin ka je kana taso ina bi da za a zo a yi giya da shi. Wannan dangin kayan ci ne da kayan sha, ba ma waɗannan ababen guda biyu ba, duk wani abin da za ku yi mafarki nan gaba na abinci, to ku kawo mun zan iya fassara muku shi. Kaga duk yana son ya ja hankalinsu ne kafin ya fassara musu mafarkinsu. Don su saki jiki da shi ya isar musu da saƙon da yake son ya isar musu. Ba mafarkin da za ku yi, illa na fa'atu kuma bi ta'wilihi, face suna ba ku labarin fassararsa, kabla an yaje kuma kafin abin ya faru a sarari. Zalikuma mimma allamani rabbi, kuma kun ga wannan fassarar da zan yi muku cikin abin da Allah ya sanar da ni. Yana cikin abin da Allah ya so ni ya yi mun gata ya sanar da ni shi, ba wai falalanta wace ba, ba a tunkawo yake da kansa ba, yana nuna Ubangiji ne ba shi. An gane ku? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi, ni na rabu da addinin waɗansu mutane da ba su yi imani da Allah ba, har yanzu kuma bai bayyana su waye wannan mutanen ba, kamar an kawo su ne daga wani gari kenan. La yu'minuna billahi, ba sa imani da Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, kuma sun bijire ma ranar ƙarshe. Wato yana nuna zai iya fassara musu mafarkin, ba ma wannan ba, in ma suna da waɗansu mafarkan su kawo. Amma duk da ya fassara fa, in ya fassara din abun ba da gare shi bane daga Allah ne. Me yasa kuma Allah ya sanar da shi wannan abu? kamar Allah ya masa sakamako ne, ya bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba, ya bar addinin mutanen da suke kafirai, sai Allah ya ba shi wannan ilimin. Yanzu anan da yana kiran su zuwa ga musulunci cikin ruwan sanyi, cikin dabara, dan za su gane, to tun da Allah ne ya baka wannan falalan, mu ma za mu iya nema ki. To me kai Allah baka wannan falalan, kafin duk su yi wannan tambayar an sarta zo, na bar mutanen da ba su yi imani da Allah ba, na bar mutanen da suke kafirai. Duk da haka bai tsaya a nan gurin ba, kila tambaya ta iya zuwa su ce da shi, to wannan abin da ka zo da shi kai kaɗai kake da shi, ko akwai waɗanda sun gabata a kan wannan tafarkin? To shi ne aya ta gaba za ta fahimci.
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ولكن أكثر
والناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي ده نبر الدين متنن ده في إيماني ده الله دران ترسيبا سينب الدين آبائي إيائنا سنة إبراهيم ده إسحاق ده يعقوب يدى الدين ميكي يدى أكيد متكي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء فإذا بغريمو an nusrata billahi mai kai mu hada Allah da wani wajen yi masa bauta, mu sanya masa kishiya kowane irin jinsi. Zalika min fadlillahi alaina wa ala nas, kuma wannan falla ce ta Ubangiji da ya dora muka wannan aqida da samfuri na imani makamancin wannan. Falla ce ta Ubangiji alaina gare mu wa ala nas da kuma sauran mutanen da suka bi mu. Walakinna aktharan nas la ya'lamu la yashkurun, sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya ga Allah bisa ga falla makamancin wannan. Yanzu duk wannan wani sabon labari yake ba su na musulunci dan ya kasance ya ja hankalin su gare shi daga nan fa.
Ya fa in bai sinni ni Allahu mutafarriqun khayrun amillahu wahidun qanta ma ta'budun min أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا بالله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يسجد يا صاحبي السجن ya ku abokan zamana cikin kurkuku, a arbabun mutafarriquna khairun, shin alloli daban-daban kishiyoyin juna mabambanta ta fuskar sinadarin da aka yi su, imma gunkin da aka yi da itace, ko wanda aka yi da duwatsu, ko wanda aka yi da azurfa, ko da zinari, ko wanda ya mayar da tauraro allansa, ko wanda ya mayar da wani gunki allansa, ko wanda ya mayar da rana ko wata allansa, ko wanda ya mayar da mala'ika, ko wanda ya mayar da wali, ko wanda ya mayar da wani shehi, a arbabul mutafarriqun, shin yanzu waɗannan alloli mutafarriquna mabambanta juna a karan kawunan su khairun su ne mafiya alkhairi da ya kamata a bi, a yi riko da su, a dogara da su, anillahul wahidul qahhar, ko Allah kadaitacce alqahhar wanda yake mai rinjaye, hai Allah mai rinjaye shi ne abin bi. Ma ta'buduna min dunihi, ba ku wani abin da za ku bautawa wanda ba Allah ba, illa asma'an, face sunaye, sammaitumuha, wanda ku ne kuka kirkira su, antum wa aba'ukum, ku da mahaifanku da suka rigaye ku. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah bai saukar da wani dalili ba game da bautar duk wani da za ku bautawa wanda ba shi ba. Mana Ubangiji ta'ala bai yadda ba ka fake zuwa ga wani sai gare shi, ba yanzu za ka roki arziki wajen wani sai wurinsa, ko ka nemi tsari ko kariya daga wurin wani sai wurin sa, amma ka kare da wani gunki wanda ka sassaka da kanka, ko ka kare da wata itaciya, ko da wani wali, ko ka kare da wani annabi ko wani mala'ika, wannan duk ba su da wannan damar. Dama ce ta Allah shi kadai. Abinda duk kuka nada ma suna kuce zai cece ku, gobe kiyama zai sa ku aljanna, zai muku kaza, ba komai bane illa asma'an samaitumuha antum wa abawkum, sunaye ne kuka jinkiro ku da kanku, ko kuka ba su mukamai irin naku, ba Allah ne so ka cikin Qur'ani ko hadisi. Ma anzalallahu biha min sultan, ba wata hujja game da wannan. Inil hukmu illa lillah, hukunci a wurin Allah yake shi kadai. Shi ko Allah tunda hukunci a hannunsa yake shi kadai, amara ya riga ya yi umarni, Allah ta'budu illa iyya, kada ku kuskura ku bauta wa kowa, dukkan wani dangi na bauta illa iyya sai gare shi kadai. Zalika dinul qayyim, yin haka din shine addini mai kake, shine addini mai tsafta. Walakin aktharan nasi la ya'lamun, sai dai mafiya yawan mutane ba su gane wannan ba. To wannan a nan gurin ya rufe musu wa'azi da gargadin da yi musu. To ko ba lalle bane ba ya ce kun gamsu ko ba ku gamsu ba, Allah la kalli ka jefa wa mutum kokonto, kai mai wa'azi abin da ake so in ka samu wanda ke kan bata yana ganin daidai ne, aikin ka na farko ka jefa masa kokonto, kai kalle shi bayan kwana biyu kwana uku, ko kai ka zo da kanka, ko karatunsa ya kai shi, ko bincikensa ya kai shi, ko wani zo ya karasa aikin da ka faro, kai ka yi wanki sai wani zo ya dauraya, tunda ka jefa masa kokonto game da abin da yake yanzu zai sauki kenan ya rabu da wannan abin ya dawo zuwa ga gaskiyar da kake kinsa. Da ka ga bai mutunta musu cewa kun gamsu ko ba gamsu ba, babu wannan, sai kuma zai ci gaba kawai da fassara musu mafarkin da suka nema bayan ya musu wannan dogon wa'azi. To ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jama'a saurara da Allah, a saurara tambayoyin kaɗan ne idan aka ansa shi. Dukkan wata rashin lafiya irin wadda ka iya hana azumi, orsa ce ko ma wata irin cuta ce, iri biyu ne. Imma ya zanto ya zama mardun muzumin, cuta wadda take dirin dindin ba a sa ran warkewarta, wala Allah saboda ba riga an gano maganinta ba, ko kuma an yi amma ya kici. To irin wannan ana kiransa da suna almardul muzmin, cuta ta dindindin. Wanda yake da cuta ta dindindin ba zai rinka yin azumi ba, abinda yake kansa shine ciyarwa, saboda ba zai iya ba ko ya tashi. Amma mutumin da yake cutar da yake dauke da ita ta iya warkewa, dan an sha warkewa a irinta, to shi yanzu yake fama da ita, yana fama da zazzabi, yana fama da ciwon kai. To wannan sai dai ta azumi gurgurdan kwanakin da bai da lafiya, idan Allah ya warkar da shi ya rama adadin wannan kwanakin, amma babu ciyarwa a kansa. Wanda ya cire zakka sai ya bai ma iyalansa bisa ga rashin sani. Idan abin zamanin da ya bari ya wuce da tsawo, to ta riga ta wuce, daga yanzu sai ya ci gaba da kyautatawa. Lokacin da zai ba da kyauta ya ba waɗanda Allah ya ce a basu, wanda iyalansa wanda yake ciyar da su ba sa ci. Amma idan abin a kusa ne yana da dama ya karba, ya ba da ya taga musu gidai.
Har ko mai tafana da wani cewa ko bisa da kai har da wata a ba da kuma shi kare ba, kuma tunda ma ba mu da zakka ko mutum zakka nan kasan rafin haka wani jini a ba da wuce a ba mu kaki mana.
Har an yi irin wannan tambayar nan a Imam Malik ko Islamic Center. Abin da muke cewa shi ne, ya halatta mutum ya tambayi haƙƙinsa na zakka a wurin wanda suke masu bayarwa, sai dai abin da mutum zai yi ya kauce wa kansa wulaƙanci yana da kyau, dan kai dan adam kana da kima, musamman kai mummuni. tunda ga hadisin da Abdullahi dan Abbas zai ko Abdullahi dan Umar yazo ya dafa Ka'aba yace duk da girmanki da fallanki mutuncin mu'mini ya fi ki to kada irin wannan kima kake da wannan daraja da falala Allah yayi ka mu'mini ai bai kamata baka je ka wulakantar da kanka kan wata zakar za baka wanda ba za ta cire maka talauci ba sauran su amma idan mutun yaje din babu laifi abin da yasa muke jin tsoron zuwa saboda kaskanci da zai gamu da shi ko wulakanci da zai gamu da shi to bai kamata mu'mini kuma yu'arridu nafsuhu zuwa ga irin wannan abun ba ya bijire da kansa zuwa ga wannan wulakanci ah wannan magana ce daga cikin maganganun malamai cewa dole sadaki kai rubu'i dinari abinda bai kai rubu'i dinari ba ya zama sadaki wannan shine abinda mazhabar malikiya suke kai mazhabar Abu Hanifa kuma suka ce ashiratu dirahim dirhami 10 Imam Ahmad da Imam Shafi'i suka ce sadaki komin kankanta sai ya wadatar to wannan ku shefa dacewa da hadisin da ke cikin sahih muslim har ma da wani hadisin da ke cikin bukhari sadaki ba a iya masa iyaka ta fuskar yawan sa ko kadan din sa ba wajibi bane sai ka rubu dinar ya halatta akwai abin da ake kira al-kharf kila abin da zaka ce idan hazina cikin zangar ne sa ba zan iya gane cewa ya kai wasu kibiyar ko menene gurguda abin da zan fitar ba to shari'a ta yadda da al-kharf wato shine kirdado akwai kwararru ta fuskar noma wanda in ka an kawo hatsi da mai kaza suka kalle shi za su iya gane cewa wannan in an cace zai kai kwano kaza ko zai kai buhu kaza akwai wanda in sun kalli dabino daga sama suka kalli ya'yan dabino na gona suka zabe su gani za su ce wannan in an sauko da dabinon nan zai kai mudu kaza ko zai kai kwano kaza ko buhu kaza to wannan ana iya amfani da irin wannan kwararru din da suka saba da harkar noma da kuma gane cewa ga yadda al'amura ke gudana in an yi amfani da su za a iya fitar da zakar abu ba lallai sai an sussuke ba in kuma aka sussuke kuma shi ma duk ya halatta ba laifi a kai ba. To wannan ya rinka yin isti'aza lokacin da zai shiga banɗaki ko lokacin da duk zai je kama ruwa ya rinka yin isti'aza. Shiryar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane al'amari tana tasiri game da kai kanka kiwon lafiyarka da kuma ingantuwar ibadarka. Akwai lokacin da mu shedanu ko aljanu suna fakewa ne a inda ake najasa. Babu mamaki su fallasa mutum najasa in baya isti'aza. Saboda haka ya kamata ya yawaita isti'aza lokacin da zai shiga banɗaki. Abin da zai ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan zai kare ka daga dukkan wani shedan amma sallar da yayi da najasa a jikin sa matukar yana da alwala ya sallar sa najasan tufafi daban da rashin alwala idan mutum yayi sallah sai ya duba jikin tufafin sai ya ga najasa ko kan tabarma da yayi sallah da ita akwai najasa daga baya ya tuna to ba dole bane mayar da sallah din mustahabi ne in akwai sauran lokaci ka sake mayar da sallah in babu sauran lokaci sallar ka ta riga ta inganta amma wanda ko alwala ce baya da ita yayi sallah haka bisa mantuwa to lokacin da duniya tana sai ya rama wannan sallar saboda wannan ba sallah ba alwala ne tattare da shi wallahi a'lam to da kai shi kenan me kace to me kace haka waɗansu tafsirin suka ce haka waɗansu malaman suka ce ba su suka sayar da shi ba domin siyakin aya na nuna wannan matafiya ne waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa sarruhu bidaa wallahu alima wa sharahu bi thamanin bayan wanta bane su wannan wanda suka tsince shi su ne suka sayar da shi wallahu alim sai Allah ya kai mu gode assalamu alaikum.